إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kara jaddada godiyar mu ga Allah tabaaraka wa ta'ala wanda cikin baiwarsa da kaddarawarsa da hukuntawarsa ya kaddara haduwar mu cikin wannan masallaci mai albarka Masjid Ibn Al-Qayyim rahimahullah a wannan kasuwar tikin awaki na tsohon tashan duku a fadar jihar Gombe inda insha Allah yau za mu fara gabatar da karatun littafin Al-Adabul Mufrad na babban malami محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي مولاه البخاري ودعك في سندا إمام البخاري الله تبارك وتعالى يا مسر رحمه والنذي دماشين درس منفرك أتكم وأن اللي تافي من البركة كما يومنا قوم شاهدني قوة المحرم هجر ما أيكم الله صلى الله عليه وآله وسلم da garin Makka zuwa birnin Madina na da shekara 1448 wanda yayi daidai da 29 ga watan 6 shekara 2026 ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah tabaaraka wa ta'ala da ya bamu dama da zarafi da lokaci na dawowa a cigaba da karatu a wannan masallaci kamar yadda muka alkawarta cewa insha Allah du rana ta litinin na kowane karshen wata in Allah ya yarda in muna da rai da lafiya za mu ci gaba da karanta wannan littafi na Adabul Mufrad insha Allah wannan ya faru ne dalilin rasuwan daya daga cikin masu gwarmaya Mala Abubakar Sadiq Pharmacy wanda idan ba kumanta ba shine kusan sanadin da yasa muka fara karatu a littafin nan wata rana yana darasi na kawo masa ziyara sai ya ce tabbas yana da yaqini cewa idan ya roki alfarma a fara darasi anan za a yi muka ce to lalle za mu yi darasi insha Allah aka yi darasi har Allah ta'ala ya kawo sanadin da yasa darasin ya tsaya ko kuma aka ci gaba da shi amma ba ni na ci gaba da shi muna roƙon Allah ya masa rahama ya gafarta masa sababi na biyu shine iyayenmu dattawa da kullun suke ta min magana Allah ya saka musu da alkhairi wasu daga cikin su har sun yi fushi ina tunawa ɗaya daga cikin su na hadu da shi jiya da muka gaisa nace masa in Allah ya yarda gobe za a fara karatun Adabul Mufrad a masallacin Ibn Al-Qayyim na masallacin tike yace sai yanzu kaga dama nace baba ayi hakuri in Allah ya nace ayi hakuri musani cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah duk yadda ka tsara rayuwa to sai Allah ya ga dama sannan rayuwar ta tafi yadda kake so gaba na gaba shine abokanaina da muke karatun tare da su wanda da yawa sun so a ce karatun bai tsaya ba ko kuma an dawo wanda daga cikin su akwai manyan yayuna irin su Alhaji Yusuf wanda shi kullun in muka yi waya da shi bayan mun gama gaisawa sai ya ce karatun masallacin in ce za a zo ya ce muhadara in ce za a zo yace a sa mana lokaci to dai da yawa daga cikin mutane waɗanda su ne suka jawo hankali na saka waɗannan wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shiga cikin wannan lamari ya sa mu lafiya mu gama lafiya iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya da malumanmu da shugabanninmu na addini da abokanan iyayenmu muna roƙon Allah ya musu rahama ya gafarta musu mu da muke raye muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shiga cikin lamuranmu ya yi amfani da mu wajen isar da da'awarsa ya kuma fahimtar da al'umma addini ta harshenmu muna roƙon Allah ya daura mu akan daidai da fadin daidai da aikata daidai kuma ya karbi daidai din da muka aikata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya hada fuskokinmu a jannatul firdaus bi ghairi hisabin wala azabi kamar yadda muka fada wato mun saka wannan littafi mai suna al adabul mufrad bi ma'ana daidai kullad duba wadanda idan bawa ya lizimce su insha Allah zai zama mutumin kirki ɗaya daga cikin abokanan karatu da na gaya masa cewa za mu fara karatun littafin adabul mufrad a nan masallacin ya ce ya yi daidai kuma yana musu murna waɗanda za a karanta wannan littafin a wajensu ya ce tabbas in mutum ya ji adabul mufrad bai zama mutumin kirki ba ya ce ana jiya masa tsoron har ya mutu ba zai zama mutumin kirki ba muna fata wannan littafi ya zamto hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba malamin da ya rubuta wannan littafi sunansa al-imam Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim bin al-Mughira al-Ju'fi maulahu al-Bukhari ana kiransa ana masa al-kunya da Abu Abdullah al-Hafiz a ilimin hadisi idan aka ce wa mutum al-Hafiz ana nufin shakundum wajen haddan hadithai shi yasa malaman hadithi zaka ga da yawa cikin mutanen da suka jarraha zaka ga mutanen kirki ne salihai mahaddata qur'ani ma idan aka kira sunan mutum sai ka ji an ce salih kaza kaza hafizul likitabillah kaza qari'ul likitabillah sai ka ji sun ce walakinnahu la yahfaz mutumin kirki ne salihi ya haddace qur'ani kan mai girma amma bai da karfin hadda don haka a hadisi ilimin hadisi wanda bai da karfin hadda ba a karban hadisi a wajensa saboda zai iya manta wani abu a cikin abun da ya jiyo shi kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba a fadansa da kokwanto shi yasa idan aka kawo shi da kokwanto sai ga ya samu illa a cikin wato abunda za a kawo idan ya zamto cikin isnadi ne sai ka ji an kira sunan mutumin an jarraha shi in kuma ya shafi ma matani ne gaba daya sai ka ji an kira hadithin da hadithul mawdu bi ma'ana hadithin ƙarya an jingina wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ta sa malaman hadithi suna ganin haramun ne aiki da hadithi dhaifi waɗannan su ne daga cikin malamai waɗanda suka zafafa ƙwarai da gaske a cikin al'amarin da ya shafi ilimin hadithi suna ganin idan za a yi karatun hadithi to za a yi shi ne iya ingantattu kaɗai za a wato za a yi amfani da su imamu ahlul hadith wannan babban malami ne a fannin hadithi fi zamanihi a zamaninsa wal muqtada bihi fi awanihi a cikin wato lokacinsa mutum ne da ake koyi da shi wal muqaddam ala sa'iri aqranihi kuma shi ne na gaba gaba a cikin wato tsarekunsa na karatu duk tsarekun imamu al-bukhari shi ne ya yi fintinkawa a cikinsu bi ma'ana shi ne kamar a ce first class a cikin wato sa'anninsa waɗanda suka yi karatu an haife shi ne wato a daren juma'a a ranar 13 ga watan shawwal shekara ta 1194 wannan sai ya nuna a shi yana cikin karni na biyu daga turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da karni na biyu bayan shekara 100 kenan bayan an gama shekara 100 shine an gama karni sa'annan sai karni na biyu nawatu ba irin lissafin karnin sahabbai karnin tabi'ai da tabi'ut tabi'in ba, a ana magana ne akan karni da ake lissafin ra'su kulli sana, bi ma'ana kan na kwato duk shekara 100. Don haka shi yana ya taba kadan daga cikin wato karni na biyu na wato bayan shekara 100. Sa'annan kuma mahaifinsa ya rasu lokacin yana karami, ya tashi a matsayin maraya ne a hannun mahaifiyarsa. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya masa ilhami ta hanyar haddan hadisai, kuma yawanci ya samu tarin waɗannan littafan da ya yi ta haddacewa ne a kamar mu ce library, ya shiga yake ta karanta waɗannan littafai, kuma ya karanta littafai da yawa tun yana da shekara 16. Tun shekaransa 16 ya karance littafai masu ɗumbin yawa waɗanda suka shahara a zamaninsa, har ana cewa wato aƙalla kafin ya balaga ya haddace hadisai guda 70,000. Kafin ya balaga ya haddace hadisai guda 70,000 saradan, bi ma'ana da ka zai kawo su da isnadinsu, zai kawo su ya faɗi yadda al'amarin yake har ya tike wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Don haka ya hadisai 70,000 kafin ya balaga ya haddace, to bayan ya balaga ba, to kaga wannan gaskiya wato babban malami ne ta yadda a fagen musulunci ba za a iya kiran musulunci babu shi ba. Sa'annan kuma ya yi aikin hajjinsa da umransa na farko lokacin yana da shekara 18. Shekaransa 18 ya sauke faradinsa na aikin haji, ya kuma biya da umra. Daga cikin malamansa wadda wato ya yi karatu a wajensu akwai Imamul Makki ɗan Ibrahimul Balkhi, shi ma babban malami ne wannan wadda Imam al-Bukhari ya yi karatu a wajensa. Akwai daga cikin manya-manyan malamansa akwai Maru ɗan Abdan, ya yi karatu daga wajen shi Abdan ɗin ma ɗan Uthman, kuma ya yi karatu a wajen Aliyu ɗan Al-Hasan ɗan Shaqiq, ya kuma yi karatu a wajen Sadaqa ɗan Fadl. Duka waɗannan manya-manyan malamansa ne da ya yi karatu da su, ya yi karatu a wajensu. Kuma ya tafi ƙasar ko garin Naysabur, inda ya yi karatu a can, ya yi karatu gaban Imamu Yahya ɗan Yahya da sauran manya-manyan malamai da yawa da ya yi karatu a wajensu. Sai ya tsallaka garin Bagadada, ya karbi ya ɗauki karatu a wajen Muhammad ɗan Isa ɗan Tabba, wadda shi ma daga cikin manya-manyan malaman Imamul Bukhari, wadda ya rayu a wato garin Baghdad. Haka ya karbi karatu a wajen Suraij ɗan Nu'man da kuma Muhammad ibn Sabiq, waɗannan duka malamansa ne da ya yi karatu a wajensu tsakanin Basra da Baghdad. Haka nan sai daga nan sai ya tsallaka Basra. Abinda ya sa malamai suke kawo irin waɗannan tarihin ko irin waɗannan malumma da ya yi karatu a wajensa shi ne musamman malamai hadithi suna ganin cewa daga cikin falala na wato ɗalibin ilimi shi ne ya yi karatu a gaban malamai masu yawa. Sabanin mu kuma yanzu sai ka ji mutum yana cewa ai wane ba malami na bane, duk garin nan ba malami na, to wannan ai kashi ne, ko kaji ya ce duk kaza ba wanda ya isa ya karantar da shi ko kaza. Don haka wannan ba yabo bane, fallasa ne. Saha ta ilimi, abun da yake nuna cewa wane ɗalibin ilimi ne babba shine yawan malamansa. Wanda ya ji a wajen malamai da yawa ba za ka haɗa shi da wanda ya ji a wajen malamai kaɗan ba, idan mutun ya zamto ya ji karatu a wajen malamai kadan to zaka samu kokwalwarsa ta bude ne warwadan malaman da yake amma idan ya ji a wajen malamai da yawa to kowani malami da irin abun da zai dauka a wajen sa na wato ladabi kafin ya dauki karatun sa to da yaje shi Basra yayi karatu a wajen Abi Asim An-Nubayl ya kuma yi karatu a wajen Muhammad dan Ar'ara wannan malami Imam al-Bukhari ne babba wanda Imam al-Bukhari yana kafa hujja sosai da shi sa'annan kuma yayi karatu a wajen Hajjaj dan Minhal daga nan sai ya tallaka ya tafi Kufa kaga kenan ya zaga garurukan da sahabbai suka zaga wajen bada karatu a da ya tafi Kufa anan ne ya hadu da Abi Nu'aym yayi karatu a wajen Abu Nu'aym wanda zaka ji ko cikin isnadin sa yana kawo Abu Nu'aym saboda daga cikin manya-manyan malaman sa ne kuma fiqa a cikin wato saha ta ilimin hadisi sa'annan yayi karatu a wajen Khalid dan Mukhallad a da Talq a dan Ghannam yayi karatu a wajen Khalid dan Yazid daga nan kuma sai ya bar Kufa ya tsallaka Misra kaga wannan ya nuna yana da experience da yawa a fagen karatu in ya je can yayi karatu ya samu irin tsarin karatun su sai ya tsallaka ya tafi can a wasu malamai suna ganin cewa idan ya dirka a gari sai ya gama kara ɗaya garin ya ga yanzu kan a garin babu wanda zai zauna a gaban sa yayi karatu sannan sai ya canza gari bi ma'ana sai ya zuke iya abun da kuke da shi na ilimi sai ya tsallaka sai ya tafi don haka shi yasa a cikin tarihin sa kuma duk yawon da yayin nan bai taba rubuta wani abu dai ya haddacewa a kawai yadda ake zaune haka wajen karatu shi ma haka yake zuwa ya zauna in aka gama karatu ya haddace komai har gyaran muryar malami sai ya gaya maka yaushe yayi don haka baya an ce a tarihin sa bai taba daura baki akan fari ba jama'ana bai taba daura tawara akan feba ba sai dai idan zai rubuta wani abu ya aika na sako ko kuma ya karantar da dalibai amma dan ya rubuta shi ya dauka bai yi ba wannan ta sa malaman hadisi suke jinjina masa kwarai da gaske kaga da yawa daga cikin malamai kamar irin Imam Darul Qutni Allah tabaraka wa ta'ala ya masa rahama ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne na hadisi wanda tarihin sa ya nuna cewa Imam Darul Qutni saboda haddasa har tsoron shi ake ji shi idan ya zo shi karatu yanzu aka yi karatu to yana rubuta abinda ya haddace da yamma yana sauraron karatun dare in ya je karatun bayan isha yana rubuta na yanzu bayan magriba yana haddace na karatun da ake bayan isha yanzu a nan da yana nan to yana haddace me nake faɗa kuma yana rubuta abun da ya ji yau dazu da la'asar don haka shi Imam Darul Qutni haka ya rayu har aka sallama masa to shi kuma Imam al-Bukhari wannan rubutun ma baya yi in kawai kabari yazo ya zauna a gabanka to ya gama da kai kaman kaga idan aka duba tarihi Imam Shafi'i Allah ta'ala ya masa rahama har ya zamto idan ya je kasuwar littattafai kulle shaguna suke suna guduwa saboda in kabari ya dauki littafi yana wannan kuma sabon bugu ne in kabari ya isa bango to ya haddace sai ya kara ajiya sai ya ce mu ga wancan kaman littafi ya dan to sai suka gane don haka idan ya shigo kasuwar littattafai sai a kulle a gudu shi baya sayan littafi kawai in ya zo kawai in dai ya abun nan shikenan shi yasa tarihi ya nuna kwakwalwarsa ana kwatanta ta da Qus kwakwalwan Qus akwai wani mutumi da aka yi shi a zamanin jahiliya sunansa Qus shi yana haddace magana koda ba da yarensa aka yi ba ko baya jin yare in ya zauna kuka yi hira to zai haddace don haka wannan ta sa ake kwatanta kwakwalwar Imam Shafi'i da nashi wannan ta sa idan Imam Shafi'i zai shiga kasuwa yakan jika auduga ya saka a kunnensa kar ya je ya ta haddace nawa zaka sayar min naira 10 albarka a kaza duk zai haddace don haka idan zai yi karatu malamai suka ce sai ya sa wani abu ya kulle daya paper sannan ya iya haddace wannan in ba haka ba in ya daga su a tare za su shiga to waɗannan su ne fa malaman da suka yi wa musulunci aiki kuma duka suna jinjina wa imamul bukhari shi yasa malamai suka ce duk lokacin da kaji an soki imamul bukhari to kai tsaye musulunci ake suka saboda su ne suka haddace hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadithi ahlul hadithi humu ahlur rasul wa in lam yashabu nafsuhu anfasuhu sahibu malamai suka ce ahlul hadithi su malaman hadithi humu ahlur rasul su ne ma'abota manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in lam yashabu nafsuhu koda basu zauna da gangan jikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam anfasahu sahibu sun wato abokanci zantuttukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan sai ya nuna duk lokacin da zaka zo majalisi na hadisi to babu wani majalisin da ya kai shi dan me yasa domin da aitai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati bila adadin kafin a tashi wannan sai ya nuna majalisin hadisi shine majalisin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda magana kadan zaka ji an ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam dan haka in kana so zuciyarka da ruhinka ya rayu a cikin saha da tsaran lokacin da annabi sallama ya rayu to ka dinga karanta hadithansa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam a to bayan ya kammala da misra shi Imam al-Bukhari a bayan ya wato a shiga garin Misra yayi karatu a wajen Abu Nu'aym da waɗannan malamai Khalid a Khalidai guda biyu nan duka yayi karatu a wajen su na kasar Misra sa'annan kuma ya dauki karatu a wajen Sa'idu a dan Abi Maryam da Ahmad dan Ishkab da kuma Abdullahi dan Yusuf daga nan ya kammala da Misra sai ya tafi Sham bi ma'ana an karade manyan malaman da ake ji da su kamar yanzu ka zo Gombe kace a gaya maka suwaye ne za ka yi karatu a gaban su sai a ce misali in za ka karanta lugha ka je wajen kadi baba liman in za ka karanta fiqhu tafi wajen malam dukuru in za ka karanta hadisi tafi wajen malam Musa Adam mai hula ko wajen Dr. Rashid in za ka karanta fiqhu na abun nan ka je wajen malam Muazzinu ko wajen malam Umar Garba Dokaji in za ka karanta tafsirin Qur'ani tafi wajen malam Tahir inuwa na ji Yesu don haka sai ya karade irin waɗannan manya-manya kaga duk sauran in aka ambaci waɗannan a ƙasa suke duka sun dauka karatu a wajen su ne a su kaga gabaɗayan su kuma idan aka kira professor MK Yunus sai duka su koma ƙarƙashin leman sa saboda duk wani babban malami da ka sani ake ji da shi in aka kira professor MK Yunus to zai ladabi ne zai kwanta ne ya dabi karatu wanda ya rubuta tafsirin Qur'ani a tun ba yau ba sa'annan kuma da yake bai sanu bane shi yasa ya fara karanta tafsirin Abdullahi Gondu a masallacin GRA in ana karatu sai ya ce nan akwai gyara ku gyara nan larabcin ma da kyar yan bana bakwai suke iya karantawa amma in ya karanta sai ya ce nan ba haka ya kamata imamu ya rubuta ba Allah ya saka masa da alkhairi ku ja layi anan ku je kasa ku rubuta kaza a hashiya in aka kafa hujja da aya sai ce ba nan ya kamata ba malam yayi saurin kawo ayan nan da ya kai shi waje kaza kaga irin wannan shine ake kira jabalun min jibalir rawasi wani gimshikin dutse ne daga cikin kafaffun duwatsu na duniya don haka to irin waɗannan to haka imamul bukhari yake in ya shiga gari sai a masa list kawai sai ya je du ya zaga shi yasa ana ba da tarihi wasu daga cikin daliban hadisi wanda sun shigo gari sun sanar da abokanan su na karatu za su zo su yi karatu a garin sai aka shirya musu daga sun zo za a kai su majalisi kaza su fara karatu majalisi kaza su fara karatu sai ya zamto sun taho da guzurin wato kifi a bakin ruwa suka samu saboda in suka zo suka huta suka gasa kifi ko suka soya sai su ci su tafi makaranta to karshe dai malam a danye suka cinye kifin nan saboda suna isowa aka ce musu ai yanzu lokacin karatun malam wane kenan suka tafi aka je aka yi karatu ana idarwa sai aka ce musu ah gida za ku tafi ai malam wane yanzu zai fara majalisi aka wuce can daga can karshe ne basu dawo gida ba sai kusan bayan irin 12 na dare haka suka dawo sannan fa a lokacin ne suka cinye kifi bayan danyu a haka suka ce sune yanzu muke karbo hadisai a cikin littafan su da suka rubuta sai kaji wani yana zaune yana cewa duk da ma dai na san ba haka bane yana zaune fa shi ba wani wahala da yayi a karatu kawai a temple ne idan aka dan jeho wani magana sai ce ya ba abinda dai malam wani ne ya faɗa duk da ma dai bai sani ba kaza ne kawai a duk da ma bai sani ba kaga jahili kenan to shi yasa idan mutum zai karatu hadisi a dole sai ya bada kansa gaba daya saboda waɗannan rijal din haddace su ma kadai aiki ne sunayen su kadai haddace su zai zame wa mutum damuwa da aiki sai ya bada kanshi duka to shine imamu ya karbi hadisi ya tsallaka yayin Sham daga Misra ya je karatu a gaban imamu Adam bin Abi Yasin shi ma yawanci zaka je yana kawo shi cikin isnadai don babban malamin sa ne da Aliyu dan Iyash ya karbi hadisi ya karbi yayi karatu a gaban Bashar bin Shu'aib da Muhammad dan Yusuf al-Firyabi sa'annan kuma ya karbi yayi karatu a gaban Abi Mushir da sauran malamai da yawa da imamu yayi karatu a gaban su malam yace wanda ba sai mu ambace su anan ba saboda waje yayi kada daga cikin mafi shaharan daliban sa an ruwaito cewa imamu Ibrahim dan Ishaq yayi karatu a gaban sa yayi riwaya a wajen sa sa'annan kuma Abdullahi dan Muhammad dan Najiya yayi karatu a gaban sa Imam Qasim dan Zakariya al-Matraz yayi karatu a wajen sa Muhammad bin Baghandi yayi karatu a wajen sa Yahya bin Muhammad bin Sa'id da Muhammad dan Harun al-Hadrami da sauran dalibai masu yawa wanda suka yi karatu a wajen sa daga cikin waɗanda wato suka riwayaci hadisi a gaban Imam al-Bukhari akwai Imam Muslim Imam Muslim dalibin Imam al-Bukhari ne duk da cewa Imam Muslim ya nuna kwarewa wajen rubuta littafin sa na Sahih Muslim bai karbo hadisi ko daya bai ruwaito daga wajen Imam al-Bukhari ba ko daya saboda kar ya zamto an maimaita hadisi bayan kaji a Bukhari ya kawo maka shi a Muslim don haka idan Imam al-Bukhari ya bashi hadisi to maimakon ya kawo riwayar daga Imam al-Bukhari kai tsaye sai ya tafi sai ya duba ya ga malamin da Imam al-Bukhari ya karbi hadisi a wajen sa yana raye in yana raye sai ya tafi wajen sa sai ya je karanto hadisin idan malamin ya tabbatar masa shikenan sai ya je ya bada hadisin da cewa malamin shi ya bashi wannan hadisin dan bawa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya dan kar ya zamto idan Imam Muslim ya kawo hadisi ya karba daga Bukhari kaga kaman maimaitin Bukhari aka sake yi a Muslim a dan a bawa Bukhari kariya sai aka yi sahih Muslim ya zamto to in ba gane na Imam al-Bukhari ba wajen malamin da ya ruwaita din a can aka je aka ruwaito kuma hadisin haka ne gashi yanzu a cikin Muslim shi yasa sai kaga ana kawo wa muttafaqun alaihi bi ma'ana a hadithin da Imam al-Bukhari ya ba Imam Muslim kuma Imam Muslim ya je wajen malamin Imam al-Bukhari kuma ya tabbatar masa da hadithin haka ne shi yasa sai kaji ana cewa muttafaqun alaihi bi ma'ana Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaqin hadithin nan tabbas ya inganta sa'annan kuma daga cikin manya-manyan dalibai da suke girmama Imam al-Bukhari akwai Imam Muslim a ciki haka Imam Tirmidhi ya ruwaiti hadisi daga wajen Imam al-Bukhari yayi karatu a gaban sa Imam an-Nasa'i shi ma yayi karatu a wajen Imam al-Bukhari kaga kenan wannan shagundun ne a cikin fage na wato na hadisi don haka da yawa daga cikin malaman hadisi sun nade kafan su a gaban Imam al-Bukhari a sun yi karatu. Malam yace ga dan wani kadan daga cikin tarihi Imam al-Bukhari. Shi Imam al-Bukhari ya kasance wato a yakan tashi a cikin dare guda daga baccinsa, yana cikin bacci sai ya tashi sai ya dauko fitilla ko a ci bulbul sai ya kunna sai ya rubuta abun da ya fado masa a zuciyarsa na fa'ida haka kawai. Idan yana bacci ba ka san, wata rana Imam Mala Albani Zari ya bada irin wannan maganan, sai yace to amma da yawa daga cikin mutane ba za su gane haka ba. Yace da yawa daga cikin malaman hadisi suna tunani a bacci, suna tunani a bacci saboda suna dauke da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zuciyarsu, don haka wannan ta sa suka iya tunani a cikin bacci, don haka kwakwalwar da zuciyar tana aiki har a cikin bacci. Kaga shi yasa ya zama wato yadda Allah ta'ala ya ware su a zamani sai ga ba su da yawa. To shine shi Imam al-Bukhari yana daga cikin waɗanda suke yin tunani har a cikin bacci. Yana cikin bacci zai farka da sauri sai ya dauko takarda ya kunna a ci bulbul sai ya rubuta. Sai ya rubuta abun da ya fado masa na zuciya na tunani. Sa'annan sai ya kashe fitilar sai ya ƙara kwantawa. Can sai kaga ya ƙara farkawa ya rubuta. Malamai suka ce a kowane dare ana lissafawa Imam al-Bukhari yakan iya tashi sau 20. Yana rubuta irin wannan abu sau 20. Kai malam in ka tashi sau 3 ba sai ka ji baccin bai ishe ka ba. To shi yana tashi sau 20 yana rubutawa, dan me yasa? Dan mu musamu. Amma shi ka ya samu ai yana rubutawa ne dan azo masallaci Ibn al-Qayyim a karanta a cikin awayi. Shi ya riga da ya samu. Yana tashi ne yana rubutawa saboda yan baya. Ma kutiba qarra wa ma hufiza farra, in ya bar shi a zuciyarsa zai watsi, amma abun da ya rubuta zai tabbata. A ɗaya daga cikin manyan malamai Misbah dan Sa'id yana cewa Imam al-Bukhari ya kasance kullum a Ramadan da rana yana saukan Qur'ani. Yana karanta Qur'ani daga Fatiha zuwa min al-jannati wan nas kullun da rana. Sa'annan kuma kullun bayan kwana 3 yana sauka a tarawih. In ya kabbarta sallar tarawih bayan isha to karka bishi dan izu 20 zai yi. Izu 20 zai yi. Yawwa gobe ma 20 zai yi. Jibiya 20 ya gama 60. Don haka yana yin sauka 10 a tarawih a Ramadan. Yana yin sauka da rana kuma kullum, dan haka yana sauka 40 a watan Ramadan. Dan Allah ka ji waɗannan sai ka ce ba mutane ba. Kuma wato abun da zai daga maka hankali ko shine idan aka je lahira da scaling awun sa da namu duk iri ɗaya ne. Bara a ce ga nashi an auna a kawo wani wanda zai a nashin nan dai shine za a daura namu ma akai. Yanzu kana ga idan layi ya biyo ka bayan Imam al-Bukhari ana gama awun nashi aka dauro naka, ya abun da ya kasance ne. Don haka abu ne kwarai da ya kamata mu yi nazari a kansa. Malamai suna cewa iqra'i tarikh fa inna fi tarikh ibar ضل قوم لم يعرفوا الخبر. كدينك كرنت تاريخي saboda a cikin tarihi akwai abun lura da abun dauka da yawa mutane sun bata hanya ne saboda ba sa karanta tarihin su. Naji Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya masa rahama yana cewa saboda tsabar mun yi watsi da karanta tarihinmu har ya zamto yanzu wanda ba musulmai ba ma su suke ba wa musulunci definition kuma mu yadda mu dauro a kansa. Yace yanzu duk girman musulunci din nan aka tambaye ka meye musulunci, yace sai ka ji wani ya ce wai Islam is peace, Islam means peace. Wani sai ga ma ya rubuta a motar sa ko a mashin din sa ko kaza. Yace duk wannan ba sallah tauhidi azumi zakka da waye din nan. Duk an kawar maka da su kawai an ce maka musulunci shine zaman lafiya. Yace kun san dalilin da yasa suka yi wa musulunci wannan definition din aka ce a'a. Yace saboda su yi ta lallaban ku ku ba kwa son tashin hankali kuna zaman lafiya ayi ta lallaban ku a zo a dinka ɗebe muku ma'adanan kasar ku ana tafiya. Shi yasa duk yadda za ku je ku yi ta musuluntar da rugage da waye ko a jikin su saboda su Allah Allah suke ma ku je ku musuluntar dan wannan din su kwantar da hankalin su su zamto sun shiga musulunci a zo a gara yi wa ma'adanai a tafi. Na ka in kaga wai ana musuluntar da wasu wani ya taso yana jijiyar wuya kawai bai san ina layin yake ba ne. Mu kuma a musulunci wannan shine ribar mu. A musuluntar din la'an ya hadiya Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humar an'am. Don haka karanta tarihi yana da kyau kwarai da gaske. To shi ne wannan malami yake cewa Imam al-Bukhari yakan yi sauka sau 40 kenan a kowane Ramadan. Da Allah a cikin mu nan waye sauka uku a Ramadanan da ya wuce. Eh kaga ne. To mu raba shi 10 sauka 4. Kaga ka duba shi yana sauka 40 kuma malami ne. Da ni da kai kuma abun ya gagare mu. Kuma duka lahiran nan sai mun je. Su suna can suna jiran mu wallahi da gaske ne. Suna can suna jiran mu muna nan. Kuma duk wanda ya isa fa sai ya ji kaman dama kawai ba wani abu. Ran da aka yi tashin alkiyama wallahi da yawa ba za su dauka cewa sun yi dogon shekarun nan ba. Man ba'athana min marqadina hadha. Za su dinga tambayawa muna dan bacci tsakanin azhar da la'asar din wata da mu. Shekaransa ya fi 10,000 a kabari. Shi ya dauka kawai an yi azhar ne ya kwanta bacci zuwa la'asar an ta da shi bai gama bacci ba yana miƙa. Bakara da Ali Imran su ce mu tafi kawai mu dai kawai su je gaban Allah su ce to ya Allah wannan ka bar mu wuce da shi. Allah ya ce ku wuce da shi kawai. Allah ka ba mu aljanna. Malam Muhammad dan Abi Hatim wanda ake kiransa da Al-Warraq. In aka ce Warraq ana nufin waɗanda suka a gidansu ake karya takaddu na rubutu. Bi ma'ana masu sai da takaddu wanda ake rubutu da shi a da. Gidan sai da fefofi kenan. Yace shi Abu Abdullah bi ma'ana Imam al-Bukhari ya kasance yakan yi nafilfili na dare raka'a 13 kullum. Amma duk da ni dalibin sa ne ina zuwa karatu wajensa naka muka kwana tare amma ni baya ta da ni. Yace wata rana nace masa naga kana wahalar da kanka in aka yi shigo maimakon ka kwanta ka yi bacci sai ka yi ta sallah kuma ni baka ta da ni. Sai imamu yace masa anta shabun kai matashi ne shi yasa wala uhibbu an afsada alayka nawmaka bana so in bata maka baccinka. Kabari kai matashi ne mu kuma muna dosan kabari. Kabari mu yi ta sallah kawai. Babu abun da yake sa Allah ta'ala ya sauka akan fushin da yayi wa al'umma sama da karatun Qur'ani da sallah. Da haka ne yawan sallah alherin Allah ya kai masa. Allah ka ba mu ikon yin aiki da abun da muke karantawa. Imam Malam Muhammad dan Abi Hatim din da har yanzu yake cewa wata rana wato aka gayyaci Imam al-Bukhari zuwa wani lambu yayin da suka yi sallar azhar da mutane a lokacin sai ya tashi yana nafilfili. Da ya kammala nafilar sa kawai sai ya daga bakin rigansa sai sashin waɗanda suke gaya wa ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da shi ya ce da Allah duba mini kaman wani abu ya dan cije ni a rigana. Ana dubawa kuwa sai ga wata katuwar kunama ta fado a jikin rigansa ta masa harbi guda 16 ko 17 a wurare mabambanta duka kana ganin alaman a jikinsa. Sai aka ce masa a'a lima lam takhruj min as-salati bisa baka fita daga sallah ba awwalu ma abrak farkon lokacin da kaji ta maka harbin farko, kala sai yace kuntu fi suratin, na kasance na dauko sura ne ina karantawa, fa ahbabtu an atimmaha, sai na so a ce sai na je karshen suran sannan nayi ruku'u. Shi yasa wannan harbin kunaman ina tsoro kada ya zamto ya shagaltar da ni har in bata Qur'ani. Shi yasa sai na natsu ta ci gaba da harbi na har san da na karisa wannan sura sannan na sallame. La hawla wala quwwata illa billah. Da Allah ya muke a sallah. Cinnaka da Allah ya ci liman. Ya hakuri liman ba daga misali ne ya fado cikin da. Za ka kawai yana kawai dai kawai sai a hankali. Wani lokacin ba abunda ba fa ya ci mutum shedan zai ce so sa kaza. Sai ga ya sosa da sosa kaza kafin a idan da sallah ya susa sun fi 20. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mutane za su yi sallah waje guda amma wani bare tsira da komai ba sai 1 bisa 10 na sallar. Wani sai an raba sallar 8 ya dauki daya, wani sai an raba 6 ya dau daya, wani khumusuha a raba 5, wani rubu'uha sai an raba sallar 4 ya dau daya, wani nisfuha da a raba sallar rabi, rabi ya bata ta, rabi kuma ya samu ladanta, wani kuma bai samu lada ko dai ba a sallar, kawai ladansa shine ya sauke farilla shikenan yayi training ya tafi. Kuma tare aka yi sallah a musallaci daya bayan liman daya. Kenan wannan ya nuna maka ashe yadda magabata suke natsuwa a sallah ma kwata kwata ba haka muke yi ba. Kuna ba fa malan tayi wa mutum harbi 17 kuma yana ta karatun sallah kuma bai fasa ba har san da ya idar da sallan, san da ya idar ne ya mike ya ce don Allah dan duba masa sannan kuna mata fado, kai Allah ka musu rahama. Malan yace saboda shi Imam al-Bukhari ya kasance yana da tsananin kunya, yana da kunya kwarai da gaske, sa'annan kuma jarumi ne ga kyauta, duk abin da ka bashi zai kyautara wajen ya tafi, yana da kyauta. To haka malaman hadisi suke. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana an taso daga yaki, sai wace yace wa sahabbai duk abinda aka je aka debo na yaki kuzo ku zuba shi anan, duk ganimar da aka yi kuzo ku zuba shi. Yace kuna ganin zan hana ku dan abubuwan da kuke samuwa ne? Yace waɗannan abubuwan ganiman kun sani cewa idan aka samo shi ku nake rabawa. Yace ba ni da kaso daidai da wannan sai ya tsinki gashin wata dabba, sai ya ce ban da rabo a cikin ganimar ku ko daidai da wannan, sai dai abinda Qur'ani ya ce falillahi khumusahu, khumusi da ake ɗauka na Allah ne. Ya ce baitul mali muke kaiwa, ya ce in muka je baitul mali ina ku nake sake rabawa, ya ce don haka duk wanda ya ɗawa abu ya dawo da shi. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da sahabbansa, haka Abu Bakar ya rayu bayan rayuwar Annabi sallama, haka Umar, haka manya-manyan sahabban nan. To don haka duk waɗanda suka yi karatun hadisi suka zama ɗaliban ilimi, to sai kaga kyautansu yana da yawa, za su ɗauki abin da aka ba su bayar ba tare da an yi la'akari da suya suke yi ba. Don haka kyauta baya ba, don haka Imam al-Bukhari yana da kyauta, walwara yana da tsantsi ne, wa zuhru fi dunya yana da gudun duniya, darul fana gida na karewa, in lokacin tsaye da ni yayi ku tsaye da ni fa. Wa ragawatu fil akhirah yana da kwadayin lahira, na'am, darul baqa gida na wanzuwa, duk abunda zaka yi da shi damuwarsa shine ya lahira za ta yi kyau. Wa kana yukthiru sadaqati bil layli wan nahar, shi ya kasance kullun cikin sadaka yake, da rana in ka ganshi yana sadakar da abu ne, da daddare ma haka. Malan sadaka tana ƙara ilimi ba, kuma sadaka tana sa mutum ya samu kyauta. Ina tunawa wani lokaci da man na saba, duk idan na dan yi sauka haka, duk da ba da yawa ba, kawai mutum ya dan yi sauka ya dan yi kyauta haka. Wani malamin mu ne ya koya mana, in kai sauka bayan kwana uku ko biyar ko sati, to ka dan yi sadaka, ka roki Allah madaukakin sarki ka yi tawassuli da sadakan da saukan da kai. To sai nayi ta yi kawai, daga baya sai na daina yi. To wata rana sai na tuno ina cikin damuwa, ba ni da kuɗi, sai na tuno fa in nayi wannan saukan nayi sadaka tabbas ina samun kuɗi, na ce wallahi zan yi. To da nayi saukan a lokacin sai ya zamto naira 200 ne kadai a hannuna, sai na sayi wani abu sai na raba wa yara, na ce sadaka, suka yi ta dariya. Wallahi malam washe gari aka bar 100,000 kyauta, kyauta wallahi. Don haka shi yasa yawanci almajirai ake ba su wannan lakabi din, yawa yana da kyau malam. Sai dai ba kullun nake samu ba, kar in ce maka na iso izu biyar ka ce to bari kai kai dako ka turo ofe dinka, a ka rike kayanka. Wata rana za ka samu ne, wata ranar za ka samu, ba sai lada ba la'ada. Yauwa, Allah ya samu dace. Don haka kenan, kaga daga cikin abubuwan da yake sa ka samu akwai sadaka. Shi Imamul Bukhari dare da rana za ka same shi cikin sadaka. Kuma malamai suna cewa Imamul Bukhari mustajabud da'wa ne, in yayi addu'a take Allah yake karba. Don haka kar ka taba shi, in yayi addu'a za a samu matsala. Shi yasa irinsu yawanci suke tsoron yin addu'a wa abun nan. Wani malaminmu ya gaya mini, yana mana nasiha, ya ce don Allah ku daina yi wa wasu mutane addu'o'i munana. Ya ce wata rana yana tafiya da motarsa, ya ebo fasin da yana kabu-kabu, sai 'yan sanda suka tare shi, amin aikin gafara polis. Yau bisa amin aikin gafara. Suka tare shi a wani hanyar wani gari. Ya ce motar ta ɓaci, ta gama cinye kuɗin saura, iya kuɗin cefenen gidansa na wannan rana. Ya ce a lokacin da ake ta rigimar Boko Haram da waye, lokacin da ake yawan tara gosilo ɗin nan, ya ce da ya zo wajen suka ce masa sai ya ba da wani abu. Da ya musu da su, sai ɗayan ya kira daidai kuɗin da yake aljihunsa, ya ce wallahi in ba naira kaza ya bayar ba sai dai su kwana a nan. Ya ce masa, sai ya fito ya gaya masa tsakani da Allah iya kuɗin da suke aljihunsu ke. Ya ce wallahi ko sai ka karɓi bashi ka cika, to sai ka bani. Ya ce sai ya tattara kuɗin duka sai ya bashi, ya ce Allah ya isa. Sai ya ce oho dai tun da ka bayar je ka. Ya ce wallahi a ramma washe gari na yi lodi na dawo na samu gawar wakinsu, yan Boko Haram sun kashe su an kwantar da su a bakin titi. Ya ce tun daga wajen kuka nake yi har da naje na sauke lodi. Ya ce yan fasin da ba su san kukan me nake yi ba. Ya ce tun daga lokacin, ya ce abinda na dinga tunowa sai na dinga tuno addu'o'i irin na su malam Giro Argungu da ya ce mantu Allah ya manta da kai. To irin waɗannan addu'o'in ya ce su na dinga tunowa. Ya ce shi ya sa ni hawaye. Ya ce don Allah in kana ɗalibin ilimi, don Allah kada ka yi wa wani addu'a mummuna, kawai ka yafe wa kowa a haɗu a lahira a shiga aljanna kawai. Sai dai kar ka cuce ni da gangan ba. Yawwa ka ji an ce a yafe. Allah ka gafarta mana. A sa'an nan kuma an ce ya iya kibiya, bi ma'ana idan ka ba shi kibiya ya iya harba target. Sa'an nan kuma a yana da wato girmama kai, sharifun nafs ana nufin girmama kai. Yana da bambanci tsakanin girman kai, akwai bambanci tsakanin girman kai da girmama kai. Yawwa, ce mutum ya ce ai na kama kaina ne kawai, inda za a yi dariya sai ya tsume, ce ai saboda na kama kaina, saboda kar a raina ne. To yana da wannan girmama kai din, hatta kai ga shugaban ƙasan lokacinsu ya tura a nemo shi don ya karantar da 'ya'yansa a bila, sai ya tura ya ce masa shi ma ya turo ƴaƴan su zo su inda yake domin shi ilimi ba a zuwa baya zuwa zuwa masa ake wa aba an yadhhaba ilaihim yace ba zai je bila ba amma yanzu malam ciyaman ma yoyi wai in ya gayyace ka ka zo ga abin nan kana jin ai ciyaman wani ma ai aboki na ne to sai me sai babu ko gwamnawa ne a'a ai malam in kana wannan kujeran fa kujera ne da ba a ritaya mutuwa ne kawai duk wani shugaba ko gwamna ko waye in dai malami bai mutu ba haka zai gama zamanin sa ya wuce malami yana malantansa to yaushe zaka zubar da malantan kuma akan wani to ka duba ga shugaban kasa ne ya gayyace shi mu je ka koyar da ƴaƴana yace a'a su dai su zo inda nake saboda shi ilimi zuwa masa ake yi ba zuwa yake yi ba la haula wala quwwata illa billah ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظيما إيه ونمال ميك تيوى أرى الناس من دانه هانا عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما يتي نافهم شيئا زو ألا زنبرني in ka matso kusa da su sai su wulakanta ka amma in ka girmama kanka sai su girmama ka walau anna ahlal ilmi idan da masu ilimi sanu za su bawo ilimi kariya la sanahum da ilimi ya ba su kariya walau azzamuhu fil nufus da sun girmama ilimi la uzzima da ilimi zai sa a girmama su amma kaga malam bari in baku misali in malami yana zuwa office din mai kudi randa zai je na farko za ka ga ana cewa agoge can a share can malam zai zo idan ya zo shi ana girmama shi ana kaza a zuge rama a zuge waye e gwarai kuwa Allah Yusuf e gwarai kuwa ka ji ana tambayar malam wani irin kalan naman kake so malam zabuwa kake so ko kaza ran farko rana na biyu in zai je sai a kawo masa irin wannan ruwan sai a je a ba wai na ce ba wai ala gafata malam Musa ai kun ci kafin ku taho sai a je masa wannan ruwa a ci gaba da surutu rannan da yazo an bashi na mai yau da yazo sai ala gafata malam ka sai yanzu wata yayi nisa amma dai a samu addu'a dai muna godiya da ziyara Allah ya saki in ya sake dawowa sai a ce don Allah malam ya zo ku ce mun dan shiga mitin sai a ce amma a ce ya zauna ya jira sai a ki a jira a ki a abun nan a ki a taso mitin din da wuri kuma da gangan ne fa malam karshen ta ya ga malam ma sai ka ji eh kaga ana canza hanya da in ya kira ana ala gafarta malam kaza kaza ya kira sai a ce ya malam lafiya kuwa yau ko kaji yana cewa daga na ga kiran malamin nan wallahi sai naji zuciya na ya tsinke yanzu zai karanta min kaza ya zubar da ilimi da haka ina ga insha Allah za mu da sa'aya anan sai in Allah ta'ala ya kai mu darasi na gaba za mu tashi akan irin yabon da malamai suka yi wa Imam Bukhari ai mun kan ko ba a yaba mana shi ba ai ya yabo a wajen mu ai ko to amma malamai sun yi maganganu akan sa akwai malamin da ma cikin yabon da yayi Imam Bukhari cewa yayi duk duniya Imam Bukhari ne kare namiji duk sauran mata ne wannan ba ana gaya maka a zamanin sa fa lokacin da ake gaganiyar karatu da ilimi ma ke to kaga yanzu kan mu sai a ce jirajirai matan ma jirajirai abinda muka fadi daidai Allah ya hada mu cikin lada kuskure Allah ya gafarta mana hada huwa ma indana wa billahi tawfiq وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته